إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث حديث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka, markazin da'awa wanda muke kira da masallacin Numan Siraji a wannan gari mai albarka na Arlit a wannan rana ta Alhamis, wacce ta yi daidai da ranar 19 ga watan Al-Muharram jira 1446, wanda ya daidai da ranar 25 ga watan 7 2024 miladiya. Don ci gaba da karatunmu na waiwaye wanda muke gabatarwa a ranar Litinin da Alhamis. A yau Alhamis muna karatu cikin littafai na aqida, littafin da muke karatu a halin yanzu shine Limatul Irtiqad Al-Hadi ila Sabil Ar-Rashad, wallafar Al-Sheikh Muwaffaquddin Ibn Qudama Al-Maqdisi alayhi rahmatullah, wanda wannan shine zai zama majlisi na 22 a cikin jerin karatutukan mu na wannan littafi. Da iznin Allah za mu tashi fasali da zai yi magana akan al-iman bil ghaibi, ko su kira shi fisan iyat, wasu na mishi take da fil imani bil ghaib, wasu su ce fisan iyat. Wanda ya wallafa littafin ba shi ne ya yi ma fasalin wannan matashiyar ba, waɗanda suke zuwa su yi aiki a kan littafin to shi ne suke duba abinda fasalin ya kunsa sai su yi masa matashiya. To fasalin ya kunshi bayani akan imani da gaibi da kuma abubuwa da ake ji wanda za a yi imani da su, wanda ake baka labarin su. Allah ya bada labari a Qur'ani, ko malaiki ya bayar da labari a sunna, kuma ka yi imani da wannan abun duk da baka taba gani ba, wanda shi ake cewa gaibi. To akan wannan fasalin zai yi magana, tafasulun fil imani bil ghaibi, fasali da zai yi magana akan imani da gaibi. Wannan a yayin da Malam Ibn Qudama Allah ya ji kansa da rahama a fasalin da ya gabata ya yi mana ta'arifin abin da ake nufi da imani, tsagwaran abin da ake nufi da imani, sannan ya ambaci dalilai akan ta'arifin abin da ake nufi da imani a wajen Ahlus Sunna wal Jama'a. To anan sai yake ba mu labari cewa to yana daga cikin imani shine imani da gaibi, yana daga cikin abin da ake cewa imani shine imani da gaibi. In aka ce gaibi shine ma ghaba anin nas, abin da ya buye daga mutane, walam yushahiduhu, wanda ba su taba ganin sa ba, min al-umuri al-madiya wal umuri al-mustaqbala, al-amura da suka wuce da kuma al-amura da suke fuskantowa, wal mustaqbila, wanda suke fuskanto mu nan gaba. Abin da ya wuce a baka labarin sa, gaibu ne baka san shi ba, ba a gaban ka ya faru ba, a baka labari. Ko abinda zai faru nan gaba bai riga ya faru ba, kaga gaibu ne. To a bawa mutum labarin wannan abun kuma ya yadda ya yi imani. To wannan shi ake cewa imani da gaibi, abubuwan da suka shuɗe a baya, abubuwan da za su zo nan gaba wanda mutum bai gansu ba, saboda sun riga sun shuɗe sun ƙare tun kafin ma samuwarsa, ko kuma sun faru a inda ba a gabansa ba, bai gani ba, bai ji bai gani ba, ko kuma abinda bai riga ya faru ba nan gaba ne abun zai faru. Wannan duka ana ce masa gaibi. To al'amarin gaibi babu mashiga ga hankali, mutum ya kutsa hankalinsa ya ce ta hanyar hankali zai gano wani abu na gaibi. Ana dogara ne a wajen imani da gaibi da nakali, ba da akali ba. Ba a amfani da hankali, ba a dogara da hankali wajen imani da gaibi. Ana dogara ne da nakali, abinda aka nakalto daga Allah da manzansa. Allah shine masanin gaibi kuma yana labarta wannan gaibi ga wanda yaso daga cikin manzanninsa kaka idan Allah ya bayar da labarin gaibi to sai ka yarda kai imani idan manzo Allah ya bayar da labarin gaibi sai mutum yayi imani domin Allah shine wanda yake bayar da labarin abin da yake boye domin shine masanin abin da yake boye manzonsa kuma shine yake bayar da labari daga Allah subhanahu wataala to duk abin da Allah ya bayar da labarin sa na dangin gaibi na abin da ya wuce ko abin da zai zo ko kuma duk abin da manzon Allah ya bayar da labarin sa na gaibubbukan da suka wuce ko waɗanda za su zo to wajibi ne mutum ya yi imani da wannan gaibin da kuma sallama kare ya kokarin kutsa hankalinsa ya ce sai ya gano hikimar ko sai ya gano yanda abin yake da hankalinsa mutum ba zai kutsa fahimtarsa ba ko tunaninsa a cikin abin da ya shafi sha'anin gaibi domin wani abu ne da hankula ba sa riskarsa tunani ba ya iya tunano shi don haka maginar gaibi abinda ake gina gaibi ake gina wato imani da gaibi a kansa shi ne at-tasdiq li khabrillahi wa rasulihi imani da gaibi ana gina shi ne akan gaskata labarin Allah da manzansa wanda ya gaskata labarin Allah ya gaskata labarin manzan Allah to shi kadai ne zai iya yin imani da gaibi amma wanda so yake dole sai hankalinsa ya gano abu to ba zai taba yin imani ba domin hankalin nashi ba zai iya ganowa ba da haka in aka ce imani shi kansa asalin imani shi ne imani da gaibi gaba ɗayan imani in aka ce al-imanu to imani shi ne imani da gaibi amma imani da abin da ka gani babu bambanci tsakanin wani da wani a wajen imani da abin da ka gani da idanka na gani ka gani ba maganar imani abin da na gani ne abin da ka gani ne wannan ba za a ce masa imani ba saboda a wani da ka gan shi da idanka ko ka ji shi da kunnenka nan ba maganar imani maganar za ka gaskata abin da ka gani ne ko ka ji za ka ba bambanci tsakanin wani hatta kafirai in suka ga abu za su gaskata don haka shi ɗan adam za ka samu ba ya yin imani sai da abin da yake gani ko ya shaida ko ya ji ko ya gani a ce mutum ba zai yi imani ba sai da abin da ya ji ko ya gani da idansa shi kadai ne zai yarda da shi to wannan ba abin da ya yi din ba a ce masa imani a tarihin imani da muka sani ba a ce ma wannan abin imani mutum ya ce shi ba zai yarda ba sai da abin da ya gani ko abin da ya ji sannan ya yi imani da wannan abin to wannan abin da ya yi ba a ce masa imani ba a ce masa imani abin da ake cewa imani shi ne ka yi imani da abin da baka ji ba aka baka labari baka gani ba aka baka labari wani abu ne da ya wuce ko wani abu ne da zai zo to ta dalilin gaskatawarka ga wanda ya bada labarin ka gaskata Allah ka gaskata manzon Allah to sai ka yarda da labarin da suka bada wanda shi ne ake cewa imani da gaibi shi yasa Allah ya yabi mu'minai yake allazina yu'minuna bil ghaibi al-muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun su da wanda suke yin imani da gaibi an ce hudan lil muttaqin al-qur'ani shiriya ne ga masu takawa kamar an tambaye Allah su wane ne masu takawa yace allazina yu'minuna bil ghaibi su da wanda suke yin imani da gaibi abinda ba su ji ba su gani ba labari aka ba su to wannan shine abinda ake cewa imani da gaibi shi kuma imani da gaibi ba a karban sa idan alkiyama ta riga ta tsaya idan alkiyama ta tsaya sai kace kai imani to ba a karba me yasa saboda ka riga ka gani abinda kuma ka gani ba a ce masa imani abinda kace wa imani ake cewa imani ka yarda da abinda baka ji baka gani ba labari aka baka an baka labarin alkiyama sai ka yarda ba tare da ka gani ba to a lokacin nan idan ka je ka ga abinda aka gaya maka din nan gaskiya ne to imanin ka sai ya maka amfani amma idan mutum ya yi imani da alkiyama sai da ya ga alkiyamar sannan ya yi imani to imanin sa ba zai masa amfani ba domin me ya yi imani ne akan abinda ya gani shi kuma wannan ba shi ake cewa imani ba haka idan mutuwa ta halarto wa mutum ya zo gargara zai ga mala'iku ya ga abubuwan da ake gaya masa gasu nan shi ma a lokacin in ya yi imani ba a karɓar imaninsa mutuwa ta halarta wa mutum, ya fara ganin abubuwa na gaibi, ya fara ganin mala'iku, ya ce Allah na tuba na yi imani, ba a karɓa, ba a karɓan wannan imani. Ya tabbata hadisi maza Allah ya ce inna Allah yaqbalu tawbatal abdi ma lam yughir bih, Allah yana karɓar tuban bawa ne matakar bai je gargara ba. Imam Ahmad ya fitar da hadisi Imam Tirmizi, hadisi Ibn Umar, Tirmizi kuma yace hadisi ne Hasanul Gharib, ba a karɓar iman tuban mutum idan ya je gargara, ana karɓar tubansa ne matakar bai je gargara ba. Kuma idan ya je gargara rai yana tafiya na dawowa, to zai fara ganin mala'iku. Kaga ya abinda aka gaya masa din nan na gaibi, yanzu ya gan shi da idansa, to wannan kuma ba a ce masa imani. Abinda ake cewa imani kai dada abin kafin ka gan shi, tun baka gani ba, shi kuma ya gani, to kaga imaninsa ba zai masa amfani ba a lokacin. Da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya babu labari a cikin Alkur'ani, ya ce za a ce wa irin waɗanda sai sun ga rai ya iso makoshi, ko kuma sai sun ji alƙiyama, sannan za su ce sun yi imani, za a ce laqad kunta fi ghaflatin min hadha fa kashafna anka ghita'aka fa basaruka al-yawma hadid, ai kai ka kasance a cikin gafala game da wannan. An baka labari, an karanta maka aya, an karanta maka hadisin manzon Allah cewa akwai alƙiyama, mala'iku za su zo su karɓi ranka, za ka yi zama a barza, akwai azaba cikin kabari, akwai kaza, duk an gaya maka wannan, kace baka yadda ba, tunda baka gani ba, baka ji da kunnenka, ka kasance a cikin gafala game da wannan abin da kake gani a yanzu. Fa kashafna anka ghita'aka, to a yanzu mun yaye maka duk wani rufinka, duk wani hijabi da ya sha maka, ce maka yanzu mun yaye, kana gani, ga alƙiyama nan da idanka kana gani, ga mutuwan nan mala'ikun sun fara sauka kana gani. Fa basaruka yawma hadid, dan haka ganinka a yau mai kaifi ne, kana ganin hatta abinda baka gani a da, yanzu gashi nan kana gani. Imaninka da wannan abin da kake gani a yanzu ba zai maka amfani ba. Wannan kitab din za a gaya wa mutum shi ne lokacin da ake zaran ransa, lokacin da ake zaro ransa daga cikin jikinsa, lokacin zai ga abin da ake gaya masa, to a lokacin ne zai yi yunkurin cewa ya yarda, a yayin da yardar tashi da imanin nashi ba zai masa amfani ba. Allah ya ce yawma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira, ranar da wani sashi na ayoyin mu zai zo, wani sashi na ayoyin ubangijinka zai zo, to la yanfa'u nafsan imanuha, ba wata rai da imanin ka zai amfane ta, lam takun amanat min qablu, matakar bata kasance ta yi imani daga can farko ba, kafin ta fara ganin wa'innan ayoyin bata yi imani ba a baya, sai yanzu da taga ayoyi sun fara sauka, mala'iku sun fara sauka, za ka ce ta yi imani ita wannan rai din, aw kasabat fi imaniha khaira, ko kuma a can baya bata aikata wani abu na alkhairi a cikin imaninta ba, sai yanzu da rai din taga mutuwa za ka ce ta yi imani, ko taga ayoyin ubangiji sun fara sauka za ka ce ta yi imani, to Allah ba zai karbi wannan imanin ba. Malamai suka ce wannan idan rana ta fito daga yamma ne, kowa zai ce ya yi imani, ana ganin rana ta fito daga yamma, ana duba ta fito gabas, sai aka ganta ta yamma, to kowa zai faɗi ya sajada ya ce ya yi imani, ta yi imani wannan na banza ne. Ai ana an sha gaya muku rana za ta fito daga yamma, kuka ƙaryata, a yanzu da kuka ga hakan da idan ku imanin ku ba zai muku amfani ba, don wannan ba sunansa imani ba, abinda ka gani da idanka sannan ka yarda da shi ba sunansa imani ba, haka ba za a karɓi tubanku ba, ba za a karɓi tubanku ba. Allah ya ce bal kazzabu bima lam yuhitu bi ilmihi walamma yatihim ta'wilu, ce a sun ƙaryata ne game da abinda ba su kewaye shi da iliminsu ba, sun ƙaryata game da abinda iliminsu bai kewaye shi da sani ba, walamma yatihim ta'wilu, a yayin da har yanzu ta'wilinsa, ma'ana har yanzu ma abinda ɗinsa makomarsa bai bayyana gare su ba, ta'wil shi ne ma ya'ulu alaihi shay, shi ne makomar abu, har yanzu tawilin abun bai zo musu ba, ko ka fassara shi da fassaran abun bai bayyana gare su ba, ko kuma ƙarshen al'amarin abu tawilin abun, ashe abin da ya kamata ka ƙaryata shi ne abin da ka kewaye da sani, ko kuma abin da ka ga faruwarsa, ko kuma ka ga abin da ya faru a gabanka, shi ne kake da damar ka gaskata abin da ka gani da ido, ka kewaye da sani, shi kake iya ƙaryatawa. Amma duk abin da yake gaibu ne baka san shi ba, to bai kamata ka karyata shi ba. Matakar an baka labari, labari ta hanya ingantacciya, wanda ya baka labari mai gaskiya ne, to bai kamata ka karyata. Kazalika kadzdzaba alladhina min qablihim, kamar haka ne waɗanda suke gabanin su suka karyata. Fanzur kaifa kana aqibatu adh-dhalimin, duba kaga yanda karshen azzalumai ya kasance. Allah a farkon suratul baqara yace zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin, wancan littafi ne alqur'ani wanda babu shakka, babu kokwanto a cikin sa. Hudan lil muttaqin shari'a ne ga masu takawa. Allazina yu'minuna bil ghaibi, wadanda suke imani da ghaibi, wa yuqimuna as-salata, kuma suke tsayar da sallah. Sifa ta farko ta masu takawa da Allah ya ambata a farkon alqur'ani shine suna yin imani da ghaibi, abinda ya buye daga mutane, abinda basu ji basu gani da idan su ba. Musu gani ba, ba a gaban su abin ya faru ba, amma sun dogara da labari na gaskiya da aka basu, da aka suka yi imani kamar sun gani da idan su. Saboda suna gaskata labarin da Allah ya basu, suna gaskata labarin da manzon Allah ya basu, wanda shi yasa suka yi imani da gaibi. Al'amurra na gaibi, abinda zai zo nan gaba, suma ba a dogara da hankali wajen fahimtar su, kamar yanda abinda ya wuce a baya ba a dogara da hankali, ana dogara ne da labari na gaskiya. To haka abinda zai zo nan gaba, ba a dogara da hankali wajen yarda da abu, haka kuma ba a dogara da tunani, ana dogara ne akan labarai na gaskiya wanda suka zo daga Allah, wanda yake shine masanin koyi, labaran da suka zo daga manzon Allah wanda baya kuruci na san zuciya, duk abin da ya faɗa wahayi ne daga Allah. Dan haka abubuwa da yawa suna shiga karkashin wannan babi, abubuwa da yawa suna shiga, abubuwan da suka faru a baya da abubuwan da za su zo nan gaba. Labarin annabi Adam da mala'iku, yanda ta kaya har aka sa su yi wa mala'iku su yi wa annabi Adam sajada, wannan kaga ba a gaban mu abin ya faru ba, labari aka ba mu kuma mun yarda. Haka labarurrukan al'ummomin da suka gabata, irin mutanen annabi Nuhu, Adawa, Samudawa, mutanen annabi Ibrahim, mutanen Madiyana da sauransu, al'ummomin da suka gabata, dukkaninsu labari aka ba mu, kuma wajibi ne mu yi imani da wannan labari. Alhali kuma labarin wani abu ne da ya shuɗe a baya, amma ya zama dole mu yi imani, in muka karyata shi kenan ba mu zama daga cikin masu imani. Haka abubuwan da za su zo nan gaba, irin ashratus sa'a, alamomin tashin alkiyama da manzon Allah ya bayar da labari, da waɗanda Allah ya bayar da labari a Qur'ani, abubuwan da za su faru kafin zuwan tashin alkiyama, ƙananan alamomi da manya-manyan alamomi, da abin da zai kasance a ƙarshen zamani. Haka abin da ya shafi imani da azabar kabari da ni'imar kabari bayan an mutu kenan, duk wannan abubuwa ne da manzon Allah ya bamu labari. Wani gurin Allah ya bayar da labari a Qur'ani, wasu kuma manzon Allah yake bamu labari a hadisi. Abin da ya shafi rayuwa ta barzakh, wannan abu ne na gaibi. Haka abin da zai faru a ranar gobe kiyama, wani abu ne da zai faru nan gaba na gaibi. Abin da zai faru a ranar alkiyama, da abin da zai faru na tashi daga cikin kaburbura, da abin da ya shafi ni'imar aljanna da azabar wuta, duk wannan gaibi ne, duk yana shiga karkashin imani da gaibi. Hatta imani da Allah, hatta imani da Allah yana shiga karkashin imani da gaibi. An gane wannan? Shi yasa in ka duba rukunan imanin nan guda shida, dukkaninsu abu ne da ya shafi wasu abubuwa ne da zaka ga duk suna da alaka da gaibi, abubuwa ne da suke da alaka da wasu abubuwa na gaibi. Su manzannin, imanin ka da su ba zai cika ba sai ka yarda da labarin gaibi da suke baka. Haka littafan sai ka yarda da labarin na gaibi da ya zo a cikin su. Mala'iku kuma abubuwa ne na gaibi, labarin su ake baka. Laran lahira gaibu ne, kaddara na alkhairi da sharri, duk abubuwa ne da suke da alaka da gaibi. Dole mutum ya yi imani da wannan. Imani da Allah, wanda shine rukunin farko daga cikin rukunai na imani. Za ka yi imani da Allah ne a bisa imaninka da gaibi, domin ba wanda ya taɓa ganin Allah, ko akwai? Ko liman gashi nan bai taɓa ganin Allah, ko liman ka taɓa gani? A gani? Ba wanda ya taɓa ganin Allah, har liman bai taɓa gani ba. To amma mun yi imani kuma akwai Allah, saboda mun yi imani da ayoyin Ubangiji alkauniya, mun yi imani da ayoyin Ubangiji alqur'aniya. Ayoyin Ubangiji kauniya, halittarsa da ya yi, halittar samai da kasai, halittar rana da wata da sauran abubuwa, da kana gani ka san ba dan adam yayi su ba kana gani ka san wannan ba aikin mutum bane suna nuna maka akwai kuma wanda yayi su dan ka san ba su suka yi kansu ba wannan shi yake nuna maka akwai Allah wa fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu wahid cikin komai akwai aya da take nuna Allah maka dai ci sannan akwai ayoyin Allah na alqur'ani da yake ba mu labarin kansa da sifofinsa sannan manzon Allah kuma ya ƙara ba mu labari game da samuwar Allah to akan wannan muka dogara wajen imani da Allah subhanahu wata'ala da imani da sifofinsa da ayyukansa da uluhiyarsa da rububiyarsa haka mun yi imani da Allah mun yi imani da sunayensa da sifofinsa da wajibcin bauta a gare shi duk mun yarda da wannan bisa dogaro da labari na gaskiya bisa dogaro akan labari na gaskiya da aka bawo bisa dogaro da ayoyi da suka zo mana ayoyi wanda suke bayyanannu da dalilai wanda suke haskakakku da suka bayyana a gaban idanmu wanda muke ganin su na abubuwa da Allah subhanahu wataala ya halitta a cikin malakutus samawat a cikin wannan malakutu din nashi a cikin halittar samai da kasai wannan duniya da muke rayuwa a cikin ko wannan samuwa da muke rayuwa a cikin ta ba inda za a yi wani yace ranan cewa ita ta samar da kanta inda mai hankali ne dan a bisa kaida an san abu baya samar da kansa dan a lokacin babu shi balantana yayi tunanin samar da kansa abu baya samar da kansa duk abin da ka gani samar da shi akai duk abin da ka gani samar da shi akai sannan ko ba wanda zai yi da'awar cewa shi ya samar da wannan duniyar da abin da yake cikin ta shi yasa Allah yake kalubalantar ababen da ake bauta wanda ba shi ba yace am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun ko an halicce su ne ba daga wani abu ba su suka halicci kansu am humul khaliqun ko kuma su ne masu yin halitta am khalaqu as-samawati wal ard ko kuma su suka halicci samai da kasai bal ba su bane la yuqinu kafirai ba sa da yin yaqini akan cewa Allah ne ya cancanci bauta shi kare suratu tur dan haka ba a taɓa samun wanda ya da'awar cewa shi ya halicci ko da zarra ƙwayar zarra wannan ko shi ya halicci ƙwayar alkama ko sha'ir ko shi ya halicci samai da kasai ba wanda ya taɓa wannan da'awa ko cikin kafirai ba a samu ba duk da adawa matsananciyar adawa da kafirai suke da ita da matsananciyar kangara amma ba a samu wanda ya da'awar cewa shi ya halitta ba kuma sun san cewa abu ne da in sun faɗa za a ƙaryata sunan take shi yasa Allah ya ce musu aruni ma za khalaqu min al-ardi am lahum shirkun fi as-samawati am atainahum kitaban fa hum ala bayyinatin min kununa min abinda suka halitta a ban kasa ko kuma suna da wani abu da suka yi tarayya da Allah a cikin sa ne a cikin samai ko kuma mun ba su wani littafi ne wanda a ciki suke samun hujja na cewa ga allolin su sun cancanci bauta Allah kalubalantar su yake yi da wannan da wa'annan da suke bautar wani Allah to allolin da kuke bauta din nan ku nuna min abinda suka halitta a ban kasa ce ga halittar gunkiwa ne ga halittar shehuwa ne wannan shehuwa ne ya halice shi wannan gunkiwa ne ya halice shi a nuna min ba wanda ya taba wannan da'awa ba wanda ya taba da'awar cewa abin bautar sa yana yin halitta dan abu ne da ba zai yi wannan da'awar ba Allah shi ya bada labari cewa shi halici samai da kasai shi halici aljanu da mutane shi ya halici duk abubuwan da muke gani da abubuwan da muka sani da wanda ba mu sani ba ba wanda ya taba yin fito na fito da wannan yace a shi yayi halitta ko shi ya halici kaza saboda mai kowa ya sallama ba wanda zai iya yin halitta haka ba wanda ya kalubalanci Allah akan wannan ba wanda ya taba zuwa yace abu kaza Allah ne ya halice shi abu kaza shehuwa ne ya halice shi ba wanda ya taba furar haka ba wanda ya taba wannan da'awa Allah ya kalubalance su yace su fito da dalilansu da hujjojinsu akan cewa ababen da suke bauta din nan wanda ba Allah ba su suka yi halitta am ja'alu lillahi shuraka'a khalaqu ka khalqihi fatashabaha al-khalqu alayhim qulillahu khaliqu kulli shay'in wa huwa al-wahidul qahhar Allah yace am ja'alu lillahi shuraka'a ko kuma sun sanya wa Allah abokanan tarayya ne sun hada su da Allah suna bauta musu tare khalaqu ka khalqihi saboda sun yi halitta irin halittar Allah to tunda sun yi halitta irin yanda Allah yake yin halitta fatashabaha al-khalqu alayhim to sai halittar Allah da ta'allolin su sai ta cakule musu suka kasa bambance tsakanin wannan mutumin na Allah ne wannan mutumin kuma na gumakan mu ne tunda mun kasa bambance tsakanin mutanen da Allah ya halitta da mutanen da gumakan mu suka halitta, to kawai mu hade su mu rubuta musu tare. Haka ya faru? Ba haka bane. To inda haka ne ya faru, to suna da hujja. Suce tunda mutane kowa ya halitta, Allah ya halitta nashi, gumakan mu sun halitta nasu, kuma mun kasa bambancewa. Yanzu menene mafita? To duka mu hade su da Allah da gumakan mu bauta musu tare. Amma su da kansu sun sallama allolin su musu yi halitta. Yasa Allah yake kulillahu khaliqu kulli shay'in wa huwa al-wahid al-qahhar, kace Allah shine mahalicin dukkanin komai kuma shine makadaici wanda yake marijayi. Haka Allah ya ga musu shi ya halici halitta, ba wanda ya halitta tare da shi. Duk lafiyayyen hankali hankula sun yadda da wannan, don ba wanda ya taba dawar shi ya halitta. Shi yasa Allah ya bi kansa yace shine al-khallaq, shine khaliqu kulli shay, shine mahalicin dukkanin komai. Wannan duka duniya sun sallama, da kafiransu da muminansu kowa ya sallama, babu mai ja akan cewa Allah shi ya halitta. Domin in kace kai ka halitta kaza, to kafin ayatai kama wannan kaza din akwai shi, to ya kai kuma zaka mutu ka bar shi. Bayan mutuwar ka kuma wasu halittun su ci gaba da zuwa, to su kuma waye halicce su bayan ka mutu? Ba wanda ya taba wannan dawa. Allah shine mahalicin dukkanin komai, yace wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah. Su kansu mushrikan Makka, da zaka tambaye su waye halicce sammai da ƙasa, za su ce maka Allah ne. A suratul Luqman ayata 25, a suratul Zukhruf ayata 87, Allah yace wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Da zaka tambaye su su kansu waye halicce su, za su ce Allah ne ya halicce su, za su yi i'tirafi da wannan. To idan Allah ne yayi halitta, to kenan al'amura gaba ɗaya nasa, umarni gaba ɗaya nasa, umarni da hali nasa, shar'antawa nasa, tunda kowa ya sallama shi kadai yayi halitta. To ya kamata kuma kowa ya sallama umarni da hali nashi, shi zai bada umarni, shi zai hana. Umarnin da ya bayar shi ya kamata abi, hadin da yayi shi ya kamata abi. Wannan da zaka bi umarninsa wanda ba Allah ba, ka saba wani Allah, yayi halitta bai halitta ba? Mutuwarka da rayuwarka a hannunsa take, a'a, shi yake baka arziki ya koro maka, ba'a, ba shi ya halicce ka ba. Ashe in ga umurnin Allah, to ka bar nashi umurnin ka bin Allah. Halalahu al-khalqu wal-amru tabarakallahu rabbul alamin. Allah shi yake da halitta, shi yayi halitta. Tunda ko shi yayi halitta, to al-amru ma nasa ne, shar'antawa ma nasa ne, kafa doka ma nasa ne, umurni da hani nasa ne. Tabarakallahu rabbul alamin, albarkatun Allah sun yawaita ubangijin halitta. Suratul A'raf ayata 54. A takaice dai, abin da yake abkuwa, wa'annan al'amura na gaibi ba ma shigar da hankalinmu a ciki ko tunaninmu. Yan falsafa ma da suka shigar da hankulan nasu, haka suka fito ba tare da sun fa'idantu da komai ba, sai kawai suka yi ɓakatantan. Su ba su ga hanyar Allah, ba su ga hanyar hankalin. Hankalinsu bai kai su ko ina ba, kuma sun rabu da shara'ar Allah. Da suke ƙoƙarin sa hankalinsu cikin al'amura. Da haka ba wanda ya isa ya shigar da hankalinsa ta hanyar ya kore wani abu da ya zo a gaibu, wanda Allah ya bada labari ko ya tabbatar da wani abu. Hakan ba zai faru ba sai dai ya gina akan labarin da Allah ya bashi, labarin da manzon Allah ya bashi. Makoma wajen sanin gaibi shine ka koma zuwa ga labarin da Allah ya bayar, labarin da manzon Allah ya bayar. Amma ba wai da hankalinka bane zaka gano wani abu na gaibi da ya faru a baya, ko ka gano wani abu na gaibi da zai faru nan gaba. Mun gane wannan shimfiɗar da kyau, mu shiga cikin karatu. Yace wa yajibu al-imanu bi kulli ma akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam, kuma yana wajaba a yi imani da dukkanin abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bayar da labari game da shi. To dole a yi imani da wannan. Idan muka yi imani da wani sashi na labarin da manzon Allah ya bayar, muka kafirce ma wani sashi, to kamar mun kafirce wa dukkanin. Da haka dole ne mu yi imani da dukkanin abin da manzon Allah ya bayar da labari, ba wai mu yi imani da abin da hankalinmu yake suwaranta mana ba. Domin abubuwa da suka shafi gaibi, hankulanmu ba su da mashiga a ciki, hankulanmu sun kasa. Idan kana ganin kai kana da hankali, dan me za a hana ka kutsa hankalinka? To yanzu me yasa ba za ka kutsa idan ka baka gano abin da yake a gadas? Ka isa ka ga abin da yake faruwa a gadas daga nan? Ka yarda kenan idanuwanka suna da iyaka, akwai abin da ba za su iya hangowa ba, ka yarda da wannan? me yasa baka jin abin da yake faruwa a unguwar ku ma daga nan a unguwar ku ne su take baka jin me yake faruwa a can me yasa saboda ka yarda kuma ka yarda da hakan saboda ka san cewa kunnuwanka suna da iyakar tazaran ji to haka hankalinka ba yana da iyaka ba komai bane hankalinka zai iya gano to dan me zaka sallama idanka suna da iyakar gani kunnuwanka suna da iyakar ji amma kuma ba zaka sallama ba hankalinka yana da iyakar abin da zai iya ganowa akwai abin da in hankalinka ya zo nan sai dai ya imauce ba zai iya gane komai ba sai dai ya sallama a bashi labari masanin gaibi ya bashi labari to me yasa ba zaka yadda da wannan ba gabaɗayan imani yana ginuwa ne akan imani da gaibi duk wanda babu imani da gaibi tare da shi to babu imani kwata-kwata tare da shi malam yace wajibul imani bi kulli ma akhbara bihi nabiy sallama sahabihi naqal anhu wanda naqali ya inganta da wannan abun daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko kuma wa sahabihi akwai wawo wa sahabihi naqal anhu abinda naqali ya kace naqali shine abinda aka naqalto na alqur'ani ko hadisi to shi alqur'ani ba a maganar inganci a hadisi ake maganar inganci dan na ake samu hadisi mai rauni a samu ne wanda ya inganta to tunda ana maganar manzon Allah ne sai ce wa sahabihi naqlu anhu da abinda naqali ya inganta da shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi ma shahadnahu aw ghaba anna a cikin abinda muka ganshi muka shaide shi ko kuma ya buye daga gare mu abinda manzon idan manzon Allah ya naqalto abinda mun ganshi da idan mu to dole mu yi imani da wannan to haka idan ya naqalto abin da ya buye daga gare mu abubuwa na gaibi ko wanda ya wuce ko wanda zai zo nan gaba shi ma wajibi ne mu yi imani da wannan na'lamu annahu haqqun wa sidqun mu san cewa wannan abin da manzon Allah ya naqalto mana daga Allah wannan abun gaskiya ne wa sidqun wannan abin ne haqqun wa sidqun gaskiya ne kuma wannan abin da manzon Allah ya faɗa haka yake ba ƙarya ciki وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ مَا أَقَلْنَاهُ أَوْ جَهِلْنَاهُ سَوَاءٌ كُمَا a cikin wannan wannan abu ne da muka abinda muka hankalce shi ko muka jahilce shi batakar sanadi ya inganta isnadi ya inganta to dole mu yi imani da wannan hadisin da ya zo daga manzon Allah abinda kawai muke bukata ya inganta ko bai inganta ba manzon Allah yana ba mu labarin abinda zamu gan shi da ido wani lokaci kuma ya ba mu labari wani abu na gaibi to dole mu yi imani da wannan gaibi amma idan muka bincika muka samu isnadi bai inganta ba zuwa ga manzon Allah to ba a neman mu da mu yi imani da wannan abun ba idan muka yi bincike ga hadisi ya zo mana da wani labari na gaibi sai muka binciki isnadin hadisin sai muka ga bai inganta ba zuwa ga manzon Allah to anan kaga ba a neman mu yi imani da wannan abun ba tunda ba ya da tabbas bai inganta daga manzon Allah ba dole isnadi ya inganta daga malaman hadisi har zuwa manzon Allah idan isnadi ya inganta to ba wani da zai magana ku ana sabon isnadi ya inganta zuwa ga manzo to kowa ya kama bakin sa an gane wannan kowa ne shiru za a bi abin da ya tabbata daga manzon Allah shi ne yace wa sawa'un fi zalika ma aqallahu aw jahillahu duka ɗaya ne a cikin wannan abin da muka hankalce shi ne da hankalin mu ko abin da muka jahilce shi ne hankalin mu bai rusko shi ba walam nattali ala haqiqati ma'anahu mun jahilci abun ba mu yi tsinkayi zuwa ga hakikanin ma'anarsa ba amma inda manzon Allah ya faɗa dole mu yi imani mu gaskata ba bambanci tsakanin abinda muka gani da abinda bamu gani ba matakar ya zo daga manzon Allah to dole mu yi imani da abinda muka gani da wanda bamu gani ba inda ya tabbata manzon Allah ne ba da labari mu yi imani da abinda bamu gani ba kamar yadda muke yin imani da abinda muka gani domin labari ne da ya zo mana daga mai gaskiya abin gaskatawa wanda baya furuci na san rai zaka abin da muka gani duka ɗaya yake da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari na gaibi ba bambanci in dai manzon Allah ne ba da labari ba bambanci hankalinmu ya gano bai gano ba dole mu yi imani hankula ba su da mashiga a cikin al'amari na gaibi domin ba sa iya tunano shi balanta nasu gano shi alal misali azabar kabari ko kuma ni'imar kabari a hadisi yana cewa kabari ko dai ya zama ramin wuta ko ya zama dausayin aljanna kai kana iya hango abin da tunaninka yadda abin yake in ramin wutan ne ko dausayin aljanna kana iya gano abin da hankalinka shi yasa aka samu wa'insu da suke kutsa hankali cikin al'amuran gaibi suka ce ta yaya za a yi haka ya faru a ce akwai ni'ima cikin kabari ko akwai azaba mu'tazila duka ba su yadda da azabar kabari idan mutum ya mutu yana zama turbaya ya zama kasa kuma idan muka zo wajen tone kabari in muka tono ba ma ganin wuta in muka tono kuma ba ma ganin wani lambu ko wani dausayi to ta yaya za a ce mana kuma kabari ramin wuta ne ko kuma dausayi daga cikin dausayin aljanna to kaga sai a ba su amsa da cewa wannan alam ne ba irin na duniya ba wata rayuwa ce wadda ba irin ta duniya ba baya daga cikin al'alam al-mushahadu alaina baya daga cikin alam din da muke gani da ido ko muka sani irin namu na duniya wannan wani alam ne na lahira wanda ba wanda ya san hakikanin sa sai Allah kai baka gane yadda abin yake baka gane yadda abin yake kuma ba dole bane sai ka gano yadda abu yake sannan ya zama eh haka ne abu wannan ma kowa ya ga da wannan walaysa min ladhi nasihati shay'in wa uhu annaka tushahidu baya daga cikin lazimin abu kace sai ya faru kana gani da idan ka kuru sannan ka yarda sannan ka yarda abin ya faru akwai abubuwa da yawa wanda kai ka yarda akwai su amma kuma baka taba ganin su ba kai ka yarda ka yarda yanzu akwai America ka taba zuwa America ka yarda akwai Makka cikin kunan da wasu taba zuwa Makka amma akwai wanda bai taba zuwa Makka ba to kai da baka taba zuwa Makka ba ka yarda akwai ta ko baka yarda ba ka yarda ashe ba dole sai ka ga abu zaka yarda da shi akwai abubuwa da yawa da zaka yarda da su ba tare da ka gan su ba ba tare da ka yarda su ba mutum biyu za su kwanta suna bacci a guri daya su biyu yana mafarki mai daɗi yana cikin ni'ima yana cikin jin daɗi yana morewa ɗayan kuma yana mafarkin wahala an koro shi ana ta dukansa shi wannan baya jin abinda wannan yake ji wannan baya jin abinda wannan yake ji kuma kowa ya tashi ya bada labarin mafarkin shi na yarda kowa ya yarda da mafarkin wani kuma kai ka yarda na ga abinda na gani kai ma ka yarda ka ga abinda ka gani kai wahala ka sha ne kuma daɗi na sha kuma a gudu guda muke kwanci ba wanda ya gane wani kuma mun yarda da wannan wanda abu ne wanda yake sananne ba wanda yake inkarin mafarki mutum ya kwanta yana mafarki in kana cikin mafarki to kana cikin wata rayuwa ce ta daban da haka rayukan iri-iri ne akwai alamun zarri wanda ake tun muna cikin tsatson annabi adam wanda wata rayuwa ce wanda ba wanda ya san yadda take muka zo cikin tsatson iyayenmu muka yi wata rayuwa ta wajen wata tara a lokacin ka san me yake faruwa wata tara amma ka yadda kai wata tara a cikin mahaifiya ko baka yadda ba ka yadda amma baka san me yake faruwa ba haka shekarunka na kuruciya daga shekara ta 1 zuwa 2 zuwa 3 har 4 baka sanin me yake faruwa ni dai yanzu ina iya tuna abin da ne shekara 5 ina dan shekara 5 amma dai daga shekara 4 abin da ya baya ban iya tuna me nayi da ya faru sai dai a bani labari kaga nan wata rayuwa ce in ka kwanta kana mafarki to wannan mafarkin da kake wata rayuwa ce kake ciki daban in ka zo ka bada labari ba wanda zai ce ƙarya kake to haka barzakh wata rayuwa ce ta musamman yadda aka baka labarin ta kawai zaka yarda da haka to haka alkiyama wata rayuwa ce kawai kai imani da ita kai imani da abin da aka baka labari to wannan idan yana faruwa a cikin al'amura na duniya wani abu ya faru ba a gabanka ba kuma a baka labari ka yarda to balantana al'amura na lahira wanda ba wanda ya san su sai Allah mutane za su mutu abin ne su guri daya wani yana cikin kabarinsa yana shan azaba wani yana cikin kabarinsa kuma yana shan ni'ima wannan yana kusa da wannan wannan baya jin azabar wannan kuma baya jin ni'imar da wannan yake sha duk wannan yana da alaka ne da hikimar ubangiji dan Allah ya nuna mana shi gwani ne mai cikakken iko ne yana da iko yayi abin da ya ga dama ba sai abin da kai ka iya yi ba inda zaka taso kakana na uku ka ce masa akwai wayar salula da tarho da za a buga daga nan ka yi magana da wanda yake wata ƙasa yana magana kana magana kana jin cewa zai ƙarya ne an gane ta zai ba haka bane ta zai ƙarya to me yasa Allah yake zuwa da abubuwa da mutanen da ba su sani ba dan ya nuna kuduransa ba ta ƙarewa kullun yana da ikon ya zo da wani abu da zai baka mamaki abubuwa na kudura wanda ba sa ƙarewa kawai ya ba dan adam ilimin da zai yi na'urar da zai buga magana da zai yi magana daga wanda yake nan zuwa wata kasa Allah ne ya bashi ilimin da ya gano har yayi wannan na'ura zai nuna maka kudurarsa Allah ya boye mana abubuwa da yawa da suka shafi lahira ya boye mana azabar kabari da abubuwan da za su faru a cikin kabari ya boye mana ni'imar kabari da abubuwan da suke faruwa a cikin kabari na ni'ima to za mu yi imani da wannan ne gini akan labarin da manzo Allah ya ba mu za mu yi imani cewa matacci akwai wanda ake masa azaba akwai wanda ake masa ni'ima duk da ba ma gani yanda abin yake faruwa da za mu tona kabarin ba za mu ga azabar ba da za mu tona kabarin ba za mu ga ni'imar ba amma kuma mun yi imani da wannan saboda manzo Allah ya bada labari kuma koye mana ni'imar da azabar da Allah yayi wannan rahama ce akan mu rahama ce Allah ya mana dan manzo Allah yana cewa laula antu dafanu abinda laula antu dafinu la sa'altu Allah an yasma'akum min azabi ahli al-qabr ma asma'i ce in ba dan jin tsoron kada ku kasa binne junan ku ba dan wani ya mutu ku bar shi nan ku kasa kai shi kabari to da na roki Allah ya jiyar da ku abinda yake jiyar da ni na azabar mutanen da suke cikin kabari irin abinda ni yake jiyar da ni ina ji shi manzo Allah yana ji to da na roki shi ku ma ya jiyar da ku hadisi Imam Ahmad ya fitar da shi hadisi Anas dan Malik hadisi ne isnadin sa sahihi to Allah sai ya boye mana kururuwa da mutanen mujruman mutane suke yi a cikin kabari dan saboda ni rahama ana dukan mutum a cikin kabari yana ihu iri ihun da duk wani halitta yana jin karar in banda aljani da mutum ne kawai baya ji me yasa aka hana yi manzo Allah ce inda zai ji da mutuwa zai walau sabi'a hal insanu la sa'iqa fayasihu sayhatan yasma'uha kullu shay'in illa thaqlayn za a doke shi da guduma mun karanta kan hadisin ahkamul jala'is mu kumanta ba za a dake shi da guduma yayi wata karar da duk halittu sai suna jin wannan karar dan nan da aljani da mutum Allah bai kuma inda aljani da mutum zai ji wannan karar da ya mutu da faduwa zai yi suma ya mutu to kaga shi yasa aka koyi azabar dan in ka ji mutuwa za ka kaga ashe rahama ne to yanzu inda za a bada shawara annabi dai duk da haka dai roƙa mu ji duk da yan mun ji mutuwa za mu yi amma roƙa mana za ka yadda kai a ce ga wani malami yayi addu'a ka ji karar kafiri a kabari za ka iya ji amma in ka ji mutuwa za ka yi za ka yadda ka ji lokacin muna yara ake cewa idan ka zo ka zuba maka za tsaba a kan faifai ka hau kan faifan tana tsakar tsaba to in ka sa rariya haka a idanka kana ganin nonon kazar amma da ka gani sai ka mutu naka yadda ka duba wai ko kuma yan awaki suka dawo daga makiyaya da gudu din nan to in ka sa kanka cikin turmi to duk kana jin abinda suke faɗa wanda bana ba ki ba ya gani nan yonan yonan ita ko ce tana kowa yana kiran dan uwansa kana jin duk abinda suke faɗa amma kana hundo kanka sai ka mutu kana gani ban taba yadda na sa kaina cikin turmin kawai an ce mutuwa ake to ko kai aka ce ajiyar da kai azabar kabari amma in ka ji mutuwa za ka yi ba haka da kaji ba ashe koyewar rahama ne gare mu al'amuran lahira ba a kiyasta su da al'amuran duniya farkon al'amari daga cikin al'amuran lahira shine azabar kabari kabari shine masauki na farko daga cikin masaukai na lahira kamar da manzo Allah ya faɗa a hadisi abin da yake faruwa a cikin wannan masauki alamul menene sunan shi barzakh wani alam ne na gaibi wata rayuwa ce da za a yi ta gaibi wanda ba wanda ya san kaifiyarta sai Allah subhanahu wataala mun gane wannan sai yace mislul isra'i wal mi'raj yace misalin isra'i da mi'raj nan zai ba fara baka misali akan abubuwa na gaibi yace misalin isra'i da mi'raj kaga wannan wani abu ne na gaibi wani abu ne na gaibi wanda ya gina ne akan maganarsa da ya faɗa a can baya wa yajibu al-imanu bi kulli ma akhbara bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahha bihi an-naqlu anhu fi ma shahadnahu aw ghaba anna na'lamu annahu na'lamu annahu haqqun wa sidqun sawa'un fi dhalika ma aqallahu wa jahallahu wa lam natali ala haqiqati ma'nahu sai ba da misali yace mislul isra'i wal mi'raj misalin abin da ya faru na isra'i da mi'raj yana daga cikin labarai da manzo Allah ya ba mu labarin su abin da ake cewa isra'i da mi'raj isra'i Allah ya ba mu labari a qur'ani yace subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu liyuriyahu min ayatina sarki ya tabbatar wa wannan da ya tafi yardar da bawan sa daga masallaci mai alfarma shine masallacin makka zuwa masallaci mafi nisa shine masallacin falastin Allah yake wanda muka albarkaci gefan sa domin mu nuna masa daga cikin wasu daga cikin ayoyin isra'i aya ta farko tsakanin makka da falastin nisan tazaran tafiyar wata ɗaya ne akan raƙumi amma manzo Allah yayi wannan tafiyar a cikin wani yanki na dare yaje ya dawo a cikin wani yanki na dare kaga wannan menene mu'jiza ce malaika jibril yazo ya tafi da shi ya dauke shi akan buraka aka ce buraka din tana dora kafar ta iya inda take gani dan ba ce da annabawa suke hawa ta tafi da shi zuwa baitul maqdis aka tara masa dukkanin annabawa yayin musu sallah a baitul maqdis ya ba su sallah alaman da take nuna cewa shine shugaban manzanni gaba daya shine limamin su shine limamin gaba daya shi yasa ake kiran sa imamul mursalin limamin manzanni gaba daya ya jagorance su sallah daga nan ne kuma sai aka hauhawa da shi zuwa sama aka hauhawa da shi zuwa sama da ruhin sa da gangar jikinsa a farke ba cikin bacci ba hadisi isra' da mi'raj ka duba tafsiri ibn kasir a farkon suratul isra' juz'i na 8 shafi na abun nan na 6 zuwa na 45 ya ambaci hadisai da yawa da mabambantan ruwayoyi game da wannan hadisa ta isra'i da mi'raj to wannan yana daga cikin ayoyin Allah shi yasa yake lilmuri yahu min ayati kuma yana daga cikin mu'jizojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma mi'raj an ambace shi ne a cikin suratul najm isra'i an ambace shi a cikin suratul isra mi'raj fa an ambace shi a cikin suratul najm Allah subhanahu wataala yace lilmuri yahu min ayati duk wannan an yi shi ne da manzon Allah aka yi isra'i aka yi mi'raj da shi dan nuna masa daga dan mu nuna masa daga ayoyin mu daga cikin wannan dare Allah ya nuna wa manzon Allah ayoyi masu yawa masu ban mamaki a cikin wato sararin samaniya a cikin mulkin ubangiji na samai da kasai ya ga aljanna ya ga wuta ya ga yan aljanna wasu a cikin wuta ya ga wasu a cikin aljanna wanda ya san su sannan Allah ya magana da shi da wahayinsa ya magana da shi Allah yana magana yana jin magana sannan aka farlanta masa salloli guda biyar daga saman bakwai aka farlanta salloli guda biyar sannan ya dawo kasa ya dawo baitul maqdis sannan aka dauke shi aka dawo da shi makka a cikin dare guda ya tashi da safe yana ba mutane labari mu'minai suka ƙara imani saboda sun gaskata manzon Allah tun a karan farko matakar kuma sun yi imani da shi to ba abin da zai faɗa su ƙaryata shi shi yasa wani daga cikin mushrikai yana jin manzo Allah ya faɗi wannan yace to ai na samu dama daga yau in Abubakar bai taba ƙaryata ka bai sai ya ƙaryata ka sai ya ruga wajen Abubakar yace kaji abin da abokin naka ya faɗa yau ce me ya faɗa to wai yace ya je sama ya je baitul maqdis daga can kuma ya je sama kuma a cikin daren nan da ya wuce sai na Abubakar yace in kana kad qalahu fa huwa kama qala in dai har ya faɗa matsalan zai zama bai faɗa ba ƙarya kai masa amma in dai har ya tabbata ya faɗa to da gaske ne yadda ya faɗa din haka yake ta ana asduquhu fi khabari sama ne ina gaskata shi a labarin sama tace afala usaddiquhu fi hada sai in kasa kare tashi akan wannan dan karamin abin da ya faru daga nan sai suka sare daga lamarin Abubakar dan ko suke kware wa manzo Allah baya shikenan ya rasa mabiya dan shi ne babban mabiyinsa a lokacin daga nan sai da ya samu laqabin Siddiq Abubakar Siddiq amma masu rauni imani da kafirai sai suka dauki wannan hadisa a matsayin wata wasila da za su yi wa manzon Allah ba cikin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ƙaryata shi wasu daga cikin masu rauni imani ma suka yi ta ridda kafirai suka yi ta farin ciki amma al-isra wal mi'raj gaskiya ne abin ya faru mu'jiza ce daga cikin mu'jizojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan yana daga cikin mafi girman abin da Allah ya karrama wannan al'umma ta manzon Allah da shi dan haka imani da shi wajibi ne an yi wannan isra'in da mirajin a farke tare da manzon Allah ba wai cikin bacci ba domin in a cikin bacci ne ai ba wanda zai inkari Quraishawa ba sa inkari mafarki dan haka inda mafarki ne inda cewa yayi ta mafarki ne ba za su yi inkari amma me yasa suka yi inkari saboda ya ce a farke aka tafi da shi wannan shi yasa suka yi inkari suka kareta sannan kuma abu na biyu Allah ya ce subhanallazi asra bi abdi ba za a kira ba zai kira manzo Allah abdihi ba idan ba gangar jiki tare da ruhi bane aka dauka dan gangar jiki shi kadai babu ruhi ba a ce masa abdi ruhi shi kadai babu gangar jiki ba a ce masa abdi to tunda yace asra bi abdihi ya nuna da gangar jikinsa da ruhin ne aka tafi da shi mun fahimci wannan malamai sun yi sabani wajen a wani lokaci ne aka yi isra'i wasu sun ce an yi ne tun kafin a yi ko manzo Allah amma wannan magana ce mai rauni magana ce da rauni bayan an aiko manzo Allah da wasu da cewa a shekara sauran watanni kafin a yi hijira wasu na faɗin shekara uku kafin hijira wasu kaza sun faɗan samun mabambantan ruwayoyi akan wannan sannan a wani lokaci ne a cikin wani wata ne an faɗi magana kusan guda goma sha ɗaya na bambanci mafi shahara daga ciki wanda suka ce a cikin watan Rabi'ul Awwal ne akwai hadisin Jabir da yace randa aka haifi manzo Allah wannan kuma aka yi hijira da aka yi Isra'i da Mi'raj da shi kuma rannan yayi hijira kuma rannan ya rasu hadisin Jabir a randa aka haife shi kuma rannan yayi hijira rannan yayi Isra'i rannan aka aiko shi rannan yayi Isra'i da Mi'raj da aka kira a cikin watan Rabi'ul Awwal shi kansa aihuwar nashi a cikin watan Rabi'ul Awwal din kuma kaga akwai sabani wasu kuma suka ce 27 ga watan Rajab shi yasa ake yin wannan baki ya din ko narbagane ce ko wace ce ranar 27 kaga ana yan bid'a suna ta wasu salloli da wasu wane ne 27 ga watan Rajab suna cewa ranar aka yi Isra'i da Mi'raj shi ma bai tabbata ba wani kauli ne daga cikin maganganun malam Ibn Hajar shi ma ya rushe ma wannan magana da haka dai ba a da bukatar mu san a yaushe ne wani lokaci ne dan ba a nan fa'idar take ba fa'idar tana cikin abin da ya faru da ayoyin da manzo Allah ya gani da kuma imanin mu da gaibi da sauran abubuwa na sallah da aka karbo mana da sauransu shi yasa aka ba mu labarin wannan abin da muke da bukata shi yasa malai yake wa kana yaqzatan la manama kuma ya kasance Isra'in da Mi'rajin an yi shi ne a farke ba cikin bacci ba domin inda cikin bacci ne Quraisha ba za su yi inkari ba kamar da muka faɗa dan ba sa inkarin mafarki ta fa inna quraishan ankaratuhu saboda Quraishawa sun yi inkarin Isra'i da Mi'raj wa akbarathu sun girmama sha'anan abu sun ƙaryata shi wa lam takun tunkirul manamat sannan Quraishawa ba su kasance suna inkarin mafarki ba ashe inda ce musu yayi da mafarki ne to ba za su tsaya suna musu ba kamar ba sa inkarin mafarki amma tunda suka tsaya suna ƙaryata shi to ya nuna cewa sun fahimci cewa ko ya ba su labarin cewa ba a cikin mafarki ba domin in mafarki ne da kafiri da mumini ba mai inkarin mafarki to dan haka hadisa ta Isra'i da Mi'raji tana daga cikin abin da yake gaibu ne kuma dole ka yi imani da shi in ba ka yi imani ba da Isra'i da Mi'raji to baka daga cikin wanda suka yi imani da manzo Allah yace wa min zalika yana daga cikin wannan abin da ya shafi labarin gaibi wanda ya zama dole mu gaskata anna malakal mauti mala'ikan mutuwa sunansa kenan ba azra'ilu ba azra'ilu isra'iliyat qur'ani ma ya kira shi da malakul maut kule tawaffaku malakul maut alladhi wukila bikum da haka sunansa malakul maut haka muka san shi ba azra'ilu ba azra'ilu wannan isra'iliyat babu ba wani dalili a shara'an mu daga manzo Allah game da wannan suna shi yasa anan mala yace malakal maut lamma jaa ila musa alaihi salam lokacin da yazo ga annabi musa alaihi salam li yaqbida ruhahu domin ya karbi ran annabi musa da yazo yace na zo in karbi ranka la tamahu bi gani malaika bane sai daura mai tafi in sai bari mala'ika fa saqa aynahu sai ya fulle masa idan sa guda daya ka san ko ya maru sai da idan sa guda daya ya fita fa raja ila rabbihi sai mala'ikan ya koma wajen ubangijin sa fa radda alayhi aynahu sai Allah ya mayar masa da idan sa to wannan kaga labari ne da ya zama wajibi mu gaskata kissar annabi Musa da mala'ikan mutuwa Musa ibn Imran mala'ikan ya zo masa a sura ta dan adam dan ya jarabe shi sai ya ce masa nazo ne in karbi ranka kuma gashi a sura ta mutum mutum iri na kuma kace zaka karbi raina shi yasa sai ya mare shi saboda Musa yana da kishi yana da zafi mun san cewa ya mare kifi wata rana su ya samu suna fada ya mare shi ya mutu ko kuma ya kaga ya mare mala'ika bai san mala'ika bane da ya mare shi sai da idan sa ya fita ya je wajen Allah ya ba Allah labari Allah ya mayar masa da idan sa sai Allah ya ce masa sai Allah ya ce masa dan shi ya zo ya ce Allah arsaltani ila Abdullah ibn Mut ka aike ni zuwa ga wani bawan da baya son mutuwa Allah ya maida masa idan sa sai ya ce masa izhab ilayhi fa qul lahu yad'u yadahu ala jild thawr fama asabat min jild thawr falahu bi kulli sha'ratin sana ya'ishuha yace kaje kace ya samu bijimin sa ya dafa hannun sa akan bijimin sa wannan duk gashin da hannun sa ya taba to a matsayin shekara ɗaya yake zai wayannan shekarun na adadin gashin nan da hannun sa ya taba kafin ya mutu ya zo ga wannan Musa yace to wani mala'ika ne da zo da kamari ne da zo marin nan da kai mala'ika kamara ya bashi labari yace kuma Allah ne ya aiko ne yace in gaya maka wannan sai ta mai mala'ikan wa ma ba'da zalika me zai faru bayan wannan kala mala'ika yace al-maut zaka mutu bayan wannan shekarun san kare ko shekaru miliyan 1 ne mutuwa zaka yi sai yace idhanil ana ya rabb ce to a yanzu za a karbi rannan yace to kenan tunda har mutuwa zan yi ko da nayi wasu shekaru dubu ko sama da dubu karshe dai sai na mutu to a karbi rannan wai yanzu hadisi yana cikin muslim na imamu ahmad mujallidi na 4 shafi na abinnan 364 zuwa 265 hadisi balamba 8616 hadisi ne na Abi Huraira rijalul hadis din siqat ne rijalus sahih akwai ibnu lahi'a a isnadin ibnu lahi'a ya samu taghayyuri a karshen rayuwarsa ya dan samu canji ana karbar ruwaya sa da yayi kafin ya samu wannan canji amma an samu hadisin an rubuto shi ta wasu hanyoyi wanda ba wannan ba kuma a cikin musnad din haka Bukhari ya rubuce shi ai magana ta kare ko in ce Buhari ya kawo shi da namba ta 1339 haka ya sake kawo shi a namba ta 347 Muslim ya kawo shi a namba ta 2372 hadisi ne na Abi Hurairah shi haka hadisin ya tabbata da matakar mutuwa zan yi to a karbi raina yanzu shine mala'ika ya karbi ransa me yasa ya sallama saboda yanzu ya gane mala'ika ne da bai san mala'ika bane bai san Allah ne ya aiko shi ba kawai ya zo ya ce na zo in karbi ranka shi yasa ya mare shi amma yanzu da ya gane mala'ika ne kuma Allah ne ya aiko shi sai ya sallama ga lamarin Ubangiji wannan labari ne na gaibi manzo Allah ya gaya mana kuma muka yarda muka gaskata mutane da yawa sun karya suka ce ya za a yi mutum ya mare mala'ika mala'ika kai ka san mala'ika ya za a yi mutum ya mare da haka suka ce ba su yarda ba kuma sun sa hankalinsu cikin lamarin amma hadisin ya tabbata mu kuma buƙatar mu ingancin hadisi to tunda ko hadisi ya inganta tabbas labarin ya faru eh annabi Musa ya mare mala'ika har idan sa ya fita saboda ya zo masa da sifa ta me ta adam da wannan malamai suke cewa ko da aljani ne ya rikidi ya zo maka da sifa ta dan adam to ta karkare ka kama shi da kokowa ka tika shi da kasa in kafi karfin shi dan karfinsa karfin dan adam ne a lokacin kar ka ji tsoron shi ko da in aljani ne in ya rikide kamar maciji to matsayinsa matsayin maciji in ka buge shi ka buge banza ka buge maciji mun gane wannan in yana tsoron sa ta aljani ne zai iya maka wani abu ko ya fi karfin ka ko ya kaza amma yana rikidewa zama dan adam ko ya in yace ni aljani ne gaura masa tafi kawai in ka mare shi kamar ka mare mutum ne kawai ko dabu shi tafi in bismillah ka gaure shi da baki ya ce maka shi aljani ne kuma da yanzu karfin sa na dan adam in ma kokowa kuka yi in ka tsaya da kyau ka da shi zaki saboda malaika yazo da siffar dan adam shi yasa da aka mare shi idan sai ya fita inda yazo da siffar malaika alai Musa ma tsorata zai game da labarin sa mun gane wannan ko mu tsaya nan in muka zo ma tashi aba na gaba da malam zai kawo wanda duk suna daga cikin abubuwa na gaibi abubuwa na alamomin tashin alkiyama zai kawo alamomin tashin alkiyama da fatan abin da muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada kurakurai Allah ya fi mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk السلام عليكم ورحمة الله وبركاته